This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Litini 5 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar Amurka. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New York da ke birnin New Jersey ta ce za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 ne a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da jami'inta mai kula da Jos ta Arewa. To ko me yi zafi shi kuma ba wuta ba?
Saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda 16.
Za a ji cewa har yanzu 'yan Najeriya da ke jamhuriyar Niger na ta kiran shugaba Tinubu da ya sassauto kan batun Niger. Za a kuma ji wani rahoto na musamman kan wato rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Kamar kowane Asabahin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumel ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi akan wani jirgin ruwa an kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na Yemen da mayakan Houthi ke iko da shi. Sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda 4 da ake shirin kaddamar da su a ruwan Bahar Maliya. Wata sanarwa da ta fito daga Setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan Amurka da tarugun daukar kaya a yankin. Harin da ya shine na baya-bayan nan da sojan Amurka suka kai akan mayakan Houthi da Iran ke marawa baya domin dakile jerin har-haren da mayakan Houthi ke kaikaitar kan tarugun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin Bahar Maliya. Kasar Iraki ta haramta wa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar Amurka da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuka ga rage ayyukan damfara, boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar Baitul Malin Amurkan. An kuma haramta wa bankunan duba irin matakin da kasar Iraki ke dauka akan a duk rana akan dalar ta Amurka a babban bankin kasar, wanda shine a gaba wajen samar da kudaden kasar waje a kasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje, wanda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga Amurka a kokarin ta na durkusar da fasakorin kudade zuwa makwabciyar kasar wato Iran. Kasar ta Iran wadda ta kasance abokiyar kasashen biyu Amurka da Faransa wato Iran tana da tsabar kudi dala Amurka biliyan 100 killace kuma rike a Amurka da yasa Iraqin ta dogara matuka akan taimakon Washington domin tabbatar da ganin ba a toshe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa. Wata da wato daftar takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin. A jiya Lahadi, magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi tuhuma gama da 'yan sanda a Dakar babban birnin kasar Senegal bayan da shugaba Macky Sall ya bayyana dage zaben shugaban kasa da aka shirye yi a ranar 25 ga wannan watan na Fabrairu har sai illa masha Allah kwana guda ka tar da soma yakin neman zaben Macky wato kwana guda ka dadda a soma yakin neman zaben Macky Sall ya tsoma kasar cikin halin rudani inda yace yayi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da kotun tsarin mulki sakamakon kin amincewa da yan takara ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC
To an jima kadan Hawwa za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Plateau ta arewacin Najeriya inda wasu kayan zabe na runfuna akalla 10 dake Jos ta arewa suka yi fatar dabo wanda dan haka hukumar zaben kasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'in ta mai kula da Jos ta arewa din Mr. Fred Ogboji Zainab Babaji gare ki
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta dakatar da jami'in ta mai kula da karamar hukumar Jos ta arewa a jihar Plateau Mr. Fred Ogboji bisa zargin bacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zabe Hukumar INEC a wata sanarwa tace ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan bacewar takaddun kada kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jos ta arewa a runfuna 16 na karamar hukumar Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta kasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike
a hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta dage zabe ne a rumfunan zabe guda 16 da suke Jos North Bassa Federal Constituency saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada kuri'a na wa'annan rumfuna guda 16 din kuma kaya ne wannan takaddun zabe an kawo su daga Abuja an karbe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta dage wannan zaben daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi kuma za a yi bincike akan shi wannan electoral officer din idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kuma sai hukumar zabe ta dada hubbasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda 16 kamar yadda dama aka tsara kasancewar
duk da umurin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zabubbuka rumfuna 16 a jiya Lahadi a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben basu fito akan lokaci ba a wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a basu je rumfunan ba Mr. Rafael Madugu dan jarida ne a jihar Plateau ya sheda mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai
lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubbuka sai akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan INEC ba su riga sun iso ba kuma mutane sun fito aka kai kuka ga INEC cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba mutane suna ta jira ana ta koke-koken nan yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi baya daukan waya an aika mishi da sako ma bai ansa ba
to amma kana ga ta ina ya kamata ita INEC ta yi gyara musamman saboda gaba kar a samu irin wayannan rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai musamman daga bangaren ita INEC ta yanda mutane za su gamsu da abinda matakan da ta sa
kira na ga hukumar zabe shine nan gaba tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata a tare da jami'an tsaro kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka
har lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba an gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau dan majalisar wakilai na Jos ta arewa da basani bayan kotu ta tunkude wadanda aka zaba a baya daga jami'iyyar PDP bayan kotun ta ce jami'iyyar a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabanne kafin gudanar da zabubbukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023 Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Tuwa gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hawwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Lahadi, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar. A daidai lokacin da ake rade-raden cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fitattaki babban shugaban sojin kasar, Valery Zelensky. A yayin ziyarar aikin shugaba Zelensky ya miƙa lambobin yabo ga wasu matuƙa jirgin sama, an kuma koro mishi bayani akan wasu hare-haren da Rasha ta kai a yankin Dnipropetrovsk da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan ƙasar ta Ukraine. Ziyarar shugaban ƙasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar Zelensky. Wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar Juma'a cewa tuni gwamnatin ta Ukraine ta shaida wa fadar White House cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da ƙasar ke yi da dakarun mamayar Rasha, cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Hukumar da ke shirya gasar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ke birnin New Jersey ta sanar a jiya Lahadi cewa za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka. Damar da New York din ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan Yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da Dallas, inda baki ɗayan wasan da aka kasashe zuwa rukunoni 48 kasashen Amurka, Canada da Mexico ne za su ɗauki bakuncin shi. Za a buɗe wasan ne da taka leda a shahararren filin wasa na Azteca da ke birnin Mexico a ranar 11 ga watan Yuni, inda Atlanta da Dallas za su ɗauki bakuncin wasanni kusa da ƙarshe, inda za a buga wasa mataki na uku a birnin Miami. Sai wasannin quarter final da za a buga a birnin Los Angeles, Kansas, Miami da Boston. Birane 16 ne dai ake sa ran, wato da ke sassan kasashe uku ake sa ran za su dauki bakuncin wasannin, yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a Amurka. A shekarar 1994 an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a Amurka, inda aka buga wasa na ƙarshe a Rose Bowl da ke Pasadena kusa da birnin Los Angeles.
To a gaida Hawwa Sheru da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan kasar game da makomar kasar a siyasance. Na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban ƴan Najeriya mazauna jamhuriyar ta Niger, Alhaji Adamu Gulma, wanda a tattaunawa ta musamman da wakilin mu a Yamai Sule Barma ya ce:
Na shekaran jiya na ji wata magana wadda Adamu Alheri ya yi tsohon gwamnan jihar Kebbi. Gaskiya na ji daɗin magana na, kuma ina son sauran masu mukami irin nashi, ƴan majalisar da cijai da tawakkalai da kuma sauran gwamnonin mu, su tabbatar da cewa ga abin fa wai ya shafi Najeriya yadda ba su zato. Hizabatin ɗan Najeriya wanda a Niger ko ɗan Najeriya wanda a cikin Najeriya, wannan abin ya shafi shi. Don haka in dai da gaske na su kai, suna wakiltar mutane kuma tsakanin da Allah, na kira da su don Allah su hito su yi magawa, su yi magana. Abin ga bai dace ba, don ba yi ake ana juyin mulkin Najeriya ba taɓa ruwa a gaba. Don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya, to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana, haisan aikin da yake. Don mu dai da anan Niger abin ya dame mu, ya damu duk talakan da an Najeriya. Don haka shugabancin da suka yi, in dai da gaske na da su da gwamnoni, to su hito su wada mu gwamnati gaskiya ta san aikin da take. Mutum harko ba ga matakin ya kamata doka ba, tunda bayu a kan juyin mulki ba, kamata a ɗauki matakin sulhu, tunda Allah ya aiko wani abu wanda kai hana shi duniya. A ɗauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su uku wanda a hanya ta kirki, amma har a ce wai za a yi, in habba ta amince ba za a zo a yaƙe ta. Wace ƙasa ta yi juyin mulki an kai ta? Ba ne ita ne a ce a yaƙe ta, wannan ba azanci na ba. Kuma shi wannan shugaban Tinubu ya tabbatar mana ba ɗan Arewa ba, in ɗan Arewa na ba shi mana wani al'amari.
Wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyi da za a amfani da su domin samar da sulhu.
Waɗanga maganganun da ne, in har gwamnoninmu na Arewa sun hito da shugabanninmu na majalisa ta da ciye ta wakilai suka hito sun kawo Tinubu magana ta cewa ga masifar da ‘ya’yanmu na Arewa suke ciki da Nijar da Najeriya, wallahi tallahi su dole su sassauto, kuma dole su ɗauki hanya mai sauƙi wadda za su sassauta al’amari.
Ta yaya kake ganin za a shawo kan ɓangarorin biyu, ma'ana su hukumomin mulkin sojan Niger da a dai bangare hukumomin Nigeria da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma mambobin sai dawo
ai wannan abu mai sauki ne ai kuranan ba an ce an dauki matakin ita ko kowata na da wasu shugabanni za su zo Niger su zamna suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin don haka Tinubu ya saki wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ECOWAS saboda tallaka su samu nasifa
Tsohon shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Niger Alhaji Adamu Gulma a hirarsu da Sina Barma yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim Nasiru Adamu Ilikaya gare ka
A riga an yanke matsayar yiwa marigayi Bukar Abba Ibrahim jana'iza a Saudiya inda tuni aka fara karbar ta'aziyya a Damaturu babban birnin jihar Yobe Bukar Abba na daga mafi shahararren 'yan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya kuma madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar Yobe
The grandfather of the father.
Okay. No, I am the grandfather of the political.
Kama abin da ya fada 2019 lokacin da ya jingine takarar sanatin Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan Kujerar.
Na declare ni kakan Yobe politics ne. Sanan dana gwamna Ibrahim Gaidan shine uban politics. Na Yobe daga yau kenan saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka baro yayanka su ci gaba da wannan daidai ne ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da tanata na arewa maso gabas a Yobe state
a lokacin Ibrahim Gaidan wanda yanzu shine ma ministan yan sanda ya yaba wa dakta kun marigayi Bukar
ina jin wani su abubuwa kamar ku empress abukada an fada sai ku je ku kara irin kare karen naku ya kawo rudani an ce senator Bukar Abba Ibrahim yace zai kara da kowa ba zai barwa kowa ba zai je sai senator kaza kaza ko ba abinda muka yi da shi daban ne a haka ni sai nai shiru nace amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko so ne a gefe suna tuttura shi yayin wannan magana bari dai shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC suka ce to yanzu an sai anan ne nazo nace to ne mai na so an tsaya tunda nace dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu
Na tambayi marigayi Bukar a lokacin ko yayi ritaya ne daga siyasa gaba daya
a yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe nayi commissioner nayi gwamna nayi senator me zan yi a Yobe sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu ba kai na babban yayan baban mu Buhari ba saboda haka in Allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya insha Allah muna nan
Adamu Bura Fataskum na daga matasan siyasa da ke gidan Bukar inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe.
In muka tuna da inda ya rasu so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da muke yi na cewa Bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na Bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe saboda ya mutu a garin annabi za a yi jana'izarsa a garin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan su waye ba kowa bane zai samu wannan din ma sai wanda Allah ya zaba
an shedi marigayi Bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa koda kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah ya ji kanshi kuma a gaida Nasiru yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin Shehu Malamin Islama da ya fada komar ɗan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Bulal. Idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa. Inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a, daga bisani suka jefa shi cikin halin ƙaƙani kayi. Barista Atiku Ismail, kanin malam Kabir ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya au.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gurguje dai ina magana ne a matsayin na sauya kuma masanin shari'a wanda aklize ya kamata zuwa gundar fada na fada kan yana da Allah malam Kabir dai malam yi ne kuma sananne ba ma a iya bincike jihar Najeriya ba sannan yana cikin harkare na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da sauransu ala ana da kasuwanci haka to dai inda suke amfani da nasa da mutane iya da gida wanda ya kan zaba wanda ya kai hallinta haka suka cinye gidan iya da gida a Maduka Tajini garin Gombe suka cinye gidan iya da mota wasu suka cinye dare sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gobe bane ma akwai wani ana kiran su Mustafa dare wa da Katsina mota trailer da shinkafa haka suka dambare shi suka cinye da akwai wani nan a jihar Gombe ana kiran sa Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah ya yarda za a yi harka za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a dakace abin da take da Allah
barista Atiku bai yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne
to ya kai ga an shigar da ƙara a EFCC wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar Gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara 7 to dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguji dai abin da ya rike hakan ishu na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalan shi ne wanda su inda suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mana sun ba da fake address
a shari'ance wace irin dama ce shi malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita wato mana bayan wannan dauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba
eh wallahi bayan daurin akwai bayani na kuɗi ina akwai abin da dan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine sashe 35 na kuntatar da shari'a an ce wai hu asal masfur mana burin approve yana kan wanda ya furta magana haƙƙin tabbatar da abu yana wuyan shi to malam ba shi dama haka idan har ka ci an damfare ka ne to ya zama yana wuyan ka kane ka tabbatar da an damfare ka to kaga inda zai sahin su din zo su tabbatar cewa kai mun damfare mai to babu wani inda ya asmaka sun ba da takardar da aka bidin yadda za a samu a kama su babu mana sai zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficiary na wannan abun sai zama shine a kama kayan da ya gunsare shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano wa'ancan wanda suka benefit din ba sani ba to kaga shine sai wannan shi za a kama hukunci akan wannan abun da sauransu
shi ma bai san ma ta inda zai nemo mutanen ba
ya duk adadin inda ya kamata a bidin wasu an ce a Kano suke sannan ina cewa akwai abin da manta wa abin nan ma again zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba ga nutsuwa da sauransu dai alama dai kaga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karɓa ta karamci ya sauke su a nan Jima Lodge mun zo mun gaisa da su har muka ci abinci da sauransu to akwai dan uwana sai wani hadi wallahi mun ta dan tarbiyar abu maganin to yadda yadda suke maganin su yana nuna akwai dan matsala kazan kuma yadda suke yi kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah a dinga sun ta awwa ne da ya safi shirka dan ban roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzani dama akan musulmi kirki ba to yawanci sai sun wasu tsafi irin wannan abun kuma suka yi da shi suka yi nasara kan shi to mun ta ji hankalin sa sai ya ce a wannan bayan Allah ne ba su zuma Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suka ta masa suna irin da yake masa ne alqur'ani ne da sauran sun da ya can a bayan can yayi alƙalanci ma na ka san ka tu ayi a cikin jar gombe to sun ta zuwa masa hakan cikin alqur'ani da sauran su haka to wannan abun haka Allah shi yasa ya shajja da su ya sake yana ganin mutane ne Allah har suka kai ga kumburma shi a cikin wannan al'amari
faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kaddarorin sa da ya mallaka a duniya amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya
Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umar Kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka
nasa zai kai kusan miliyan 12,500 Mustafa miliyan 6,500 kaga 17 kenan ko
eh
ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma 620 to da kanana kana da su 21 da 22 miliyan abin da yake kai
na'am a matsayin ka na eh ina ji ka biya mi
na biya wasu shine na sai da gida na biya wasu na rarrake
wato da kudin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fi da
za su hakika a cikin ina rarrake na
ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan
wallahi alazimi ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma fenshiyaniya ne gratuity na ma bai wuce miliyan 2 in ma za a biya ne in bai ma kai ba.
Oh, okay, but daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kan a matsayin na almajiri haka dai nake rayuwa. Kanshi wani 39 ne, ina labaitaci ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ƴaƴana 15. Na aular da guda biyu maza sun yi aure, sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha biyu haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako, kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da 200 bayan na fito sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako.
Eh, wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Ahmadu Inuwa ya haya ko kuma tsoho shi tsohon gwamna?
Matar gwamna na yanzu Inuwa ya haya shi kansa ya je guna ya same ni ya gaishe ni. Allah saka mai da alheri. Ya je guna ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal. Na ce yalla bai aka sake appeal a harin da nake ciki ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba, amma kar abin ya sa ni ta zama. Ya ce to shikenan. Allah sauke. Ya aiko mun da abinci gidana ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka yi cefa har Allah ya fito wata. Yanzu kuma dai ina ta kokarin mu haɗu da shi, shi ma an ji wani taimako zai min. Allah ya samu haɗu ba.
Babban abu dai shi ne a samu wannan kuɗi da ake biya a biya, shi kenan ya zo za ka iya ci gaba da rayuwarka.
Wannan shi ne gaskiyar magana. Da Allah ya takuri ake yi. Masu gidan haya sun dame ni, masu kuɗi sun dame ni, ba aiki yi da ƙarfi na haka na yi ritaya. A 2018 na ajiye aikin ba abin da nake yanzu.
Akar makalla yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su a yanzu bayan faruwar wannan abin?
Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa, ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah. Na Allah muna tare da su, suna gaishe ni, ina gaishe su, ina ziyartansu. Sai dai harka ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai nakan yi ba. Gaskiyar Allah ba zan boye ba. Wannan kam na dan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasani a da kai. Amma nakan yi a Juma'a, nakan yi kuma ta intanet ɗin ma, nakan yi ta wasu ta abin nan ma. Ta fi zuɗi ma ana dan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini. Na yi tafsirin azumi na ina yi a masallatin Juma'a na gari na da anguwa.
Barista Atiku Ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa.
Kai da kike tare da shi ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta
afka masa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya kai zuwa ka. Wallahi tallahi kai ga ni fara gurin ko wallahi ji da ce duk san ina cikin rayuwar da aka ji a baya da irin halin da iyalan su suka shiga. Wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da ra'a ci ma a gidan ya zama damuwa. Matarsa ke nan ƙurfinsa ita ta dinga fama da tashi ta sai da kadarta da wannan haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka ga wannan rayuwar da yayi wa da baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. Wallahi ko ya san malam, malam ni ya dauke da su a gaban san tashi.
Masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam din nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba?
Suna gani kuma wallahi da cuce su ne ba. Kaji na cewa wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyar nan iya ganin gaskiya ne, an tura kaya za a samu alheri zai zo ya fitar da su kai. In kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport, ya ce mun na international passport akan Allah da bana zan je ni aikin haji ko umra cikin visa ɗaya.
Wato akwai an gala mun alheri daga shirin yan damfara kenan.
Inna lillahi a muka mun gani, Allah mun gani. A lokacin ma kira mutum a raye, wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana.
To Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin ƴan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu jirga bakin su kansa mutanen da kuɗaɗen suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Mai Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To sai a mana afuwa, ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za a sake jin mu. Yanzu a madadin Hawwa Shehu wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi. sai kuma injiniya mu Charleston, ni Ibrahim Kalma Cigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.